ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursali wannan ita ce halka ta 27 a wannan yammaci na juma'a 8 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yayi daidai da 25 ga watan 8 shekara ta 2023 idan ba a mance ba mun shiga karatu a babin da aka kira shi da harbul fijar wannan harbul fijar mun yi bayanin me ake nufi da harbul fijar to gaba ta biyu da muke magana akan ta sababin da ya haifar da wannan yaki na harbul fijar harbul fijar kamar yadda muka sani yaki ne da ya auku tsakanin kabilu na larabawa wanda ya auku ne a watanni na masu alfarma watanni waɗanda suke masu alfarma wannan yasa su larabawan da kansu suka masa wannan lakabi na yakin fajirci saboda su ma a shari'arsu yin yaki ko kisa a cikin watanni masu alfarma haramtaccen abu ne idan aka samu wanda yayi yaki cikin watanni ko ɗaya daga cikin watanni masu alfarma sai a kira shi da fajiri to shine su din da yakin ya auku tsakanin su suka yi lakabi ma wannan yaki da yakin fajirci to gaba ta biyu da muke bayani kanta bayan mun yi bayani dangane da ra'ayoyin malamai na tarihi da sira shin annabi ya halarci wannan yaki ko bai halarta ba mun rinjayar cewar annabi bai halarta ba saboda yaki ne da ya auku tsakanin mushrikai su ya su to annabi kuma sallallahu alaihi wa sallam tun gabanin Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya kange shi ya kare shi daga aikata ayyuka na mushrikai sannan kuma in an yi dube zuwa ga sababin da ya haifar da yakin sababi ne da musulunci baya goya masa baya to duk kuma abin da musulunci bai goyi bayansa ba tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya kange annabi sallallahu alaihi wa sallam daga aikata shi to gabar da muke bayani kanta wani sababi ne ya haifar da wannan yaki na harbul fijar mun dauko karatu din sai lokaci ya cin mana a takaice in ba a mance ba makon da ya gabata mun karanta bayani da yake bayyana cewar ɗaya daga cikin sarakuna na larabawa a garin hiyara gari ne cikin garuruwan farisawa yankin farisawa an samu yan kaɗan larabawa a yankin farisawa to sai zamanto galibin larabawa sun fi zama a garin da ake kiransa hiyara yanki ne na farisawa misali yanzu kaman arewacin Najeriya za a iya cewa waɗanda suke zaune galibi hausa fulani ne da kuma wasu yarurruka daban to kaga idan da za a samu turawa ko kuma a samu larabawa a wani yanki wanda yake takaitacce wannan din ba zai zama abun mamaki ba. To kamar haka ne, yanki ne na Farisawa, amma akwai wani gari da aka samu Larabawa suke zauna a garin, shine garin Giyara. Mutun da Laraba ne ke zauna a garin, sai zamanto duk wanda zai mulki garin zai zama daga cikin kabilar jinsin Larabawa zai fito, ba jinsin Farisawan ba. To shi sarkin Iyara da ake kiransa An-Nu'man ibn al-Mundhir yakan aika hajarsa ta kasuwanci zuwa babbar kasuwa cikin manya-manyan kasuwannin Larabawa da suke ci sau daya a shekara, ita ce kasuwar Ukab. To wata rana ya zauna a fadarsa, a tare da shi akwai mutane guda biyu, ɗaya daga cikinsu ana ce masa Al-Barrad bin Qais Al-Kannani, ma'anar Al-Kannani wanda ya fito da kabilar Banu Kinana, wato an danganta shi zuwa ga kabilarsa, kabilar Banu Kinana. Sannan mutum na biyu da ke tare da shi Urwatu bin Utbat Ar-Rahal, shi kuma ya fito daga kabilar Qais. Kaga sun fito daga kabilu mabambanta. Shi Al-Barrad ya fito da kabilar Banu Kinana, shi kuma Urwatu bin Utbat Ar-Rahal ya fito da kabilar Banu Qais. Suna zaune tare da wannan sarki An-Nu'man bin al-Mundhir, sarkin Larabawa. Sai sarki yake tambaya cewa wa zai dankawa hajarsa ta kasuwanci, ya tafi da ita ya tallata ta a kasuwa mafi shahara cikin kasuwannin Larabawa wacce take ci so daya a shekara, kasuwar Ukab. Ukab in ba a mance ba, mun bayyana cewar kasuwa ce mai girman gaske wacce take kusa da garin Ta'if, wacce Larabawa, duba Laraban da yake dan kasuwa, kasuwar ba ta ci ta kare face an ci kasuwar da shi, kuma kasuwar takan dauki makonni biyu tana ci a shekara. Sa'annan kuma ba iya haja ta kasuwanci ake bijiro da ita ga kasuwar ba, har fasaha na harshe, tunda Larabawa abinda suka fitin kaho da shi gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam shine fasahar harshe. To shine Allah da ya tashi aiko Annabi su da mu'jiza, sai ya aiko shi mu'jiza ta fasahar harshe, ya aiko shi da Al-Qur'ani wanda ya gagare su. To wannan sarki An-Nu'man ibn al-Mundhir yana tambaya a fadarsa wa zai danka wa hajarsa ta kasuwanci, ya tafi da ita zuwa kasuwar Ukab, ya je ya bijiro da ita ya tallata masa. Farat sai ɗaya daga cikinsu Al-Barrab bin Qais Al-Kannani, sai yayi farar ya ce ni zan tafi da ita. Alhali shi kuma Al-Barrab, kamar yadda muka bayyana a baya, dan boda ne a nan azare, ana kiran irin waɗannan da ɗan boda. Ai dai ina fata dai mun san ɗan boda, duk wani wanda yake zaune a azare ko ɗan azare ya san ɗan boda. Bauchi suna cewa Sara Suka, Kano suna cewa ɗan daba, Gombe suna cewa ɗan kalare. Shine wanda zai yi kanka baka ci ba baka sha ba ya fitar ma da jini, ko kuma ya kwaci abu a hannunka da karfin tuwo. To shi wannan Al-Barrad bin Qais Al-Kannani, wannan ita ce ɗabi'arsa, ɗan Sara Suka ne, ɗan boda. To sai ya yi farat ya ce wa sarki ni zan ɗauki wannan haja taka ta kasuwanci, in je in tallata wa 'yan ƙabila ta ƙabilar Banu Kinana. Sai sarki ya ce a'a, ina son wanda zai je ya tallata wa mutane gabaki ɗayansu. To sai shi Urwatu bin Utbat Ar-Rahal, ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune da sarki, sai ya ce karka kuskura sarki, ka aikata kuskure. Mutumin da mutanensa suka fita a sha'aninsa, suka banzatar da shi, wofantaccen mutum mara amfani, an Sara Suka, shi za ka ɗauki hajarka ta kasuwanci ka bashi, in ko ka aikata haka to za ka wayi gari a bakin duniya, kowa sai ya yi ta ambatanka da mummuna, karka kuskura ka aikata haka. Ni ka bani wannan haja taka, zan tafi da ita in tallata wa kowa, da waɗanda suka fito daga kan tudu, da wanda suka fito daga kan kwari, duk inda Balarabe yake sai na tallata masa wannan haja taka. to anan gabar muka tsaya shi Urwatu bin Utbah ar-Rihal ya tsawatarwa sarki kan kar ya kuskura ya dauki haja sai ba mu wannan mutumi mutumin banza wanda mutanen sa ma sun fita a sha'anin sa saboda haka shi ya bashi idan ya bashi zai tafi da wannan haja ta sarki ya je tallata wa duk wani balarabe da zai halarci wannan kasuwa din to shi al-Barrad wani martani ya mayar a wannan gabar muka tsaya yace fa qala al-Barrad to lokacin da Urwa yayi wannan magana sai Barrad shi wannan dan boda dan sara sukan sai yace awa tujizuha ala kinanata ya Urwa yace shin zaka bijiro da wannan haja ta sarki ta kasuwanci zaka tallata ta ka bijiro da ita ga kabila ta kabilar Kinana qala wa ala an-nasi kullihim sai Urwa bin Utbah ar-Rihal yace ai ba wa Kinana kawai ba kowa ma dukkan mutane duk zan bijiro musu da ita dan tafi da wannan haja ta sarki in je in bijiro musu da ita in tallata musu ita fa asarraha fi nafsihi to shi wannan dan boda dan sara sukan sai ya kulla a cikin ransa cewar idan aka dauki haja sarki ya dauki hajarsa ta kasuwanci ya ba wa Urwa ina fata ana gane bayani idan sarki ya dauki hajarsa ta kasuwanci ya ba wa Urwa to shi ko zai bi Urwa sai ya koya masa hankali shine fa asarraha fi nafsihi ya kulla mummunan abu cikin zuciyarsa na ramuwar gayya da zai yi dangane da maganganun da Urwa yayi saboda Urwa ya nuna wa sarki ya dauki hajar sa ya ba wa al-Barrad zai babban kuskure saboda al-Barrad mutumin banza ne asali ma mutanen sa sun fita a sha'anin sa ba mai shiga cikin lamarin sa saboda yanda ya zama mutumin banza to sai kullaci Urwa a cikin zuciyarsa kuma ya dauki aniyar sai ya dau mataki dama duk mutumin da yake mutumin banza yana daukar ne doka a hannun sa watarabbasa lahu hatta idha kharaja bitijarati qatalahu ghadran sai ya dinga fakon Urwa ya dinga fakon Urwa sarki dai anan yanzu ya dauki hajarsa ta kasuwanci ya ba wa Urwa dan kabilar Qais sarki ya dauki hajarsa ta kasuwanci ya ba wa Urwa dan kabilar Qais sai bai ba wa al-Barrad ba dan kabilar Banu Kinana to sai al-Barrad ya dinga fakon Urwa yaushe Urwa zai fita yau ne gobe ne har ta kai ga ranan da Urwa ya fita da hajar sarki ta kasuwanci ya kama hanyar sa ta tafiya kasuwar Uka akan hanyar sa ta tafiya shi al-Barrad wanda ya fito da kabilar Banu Kinana ya dinga bin Urwa Urwa bai san yana bin sa ba yana bin sa a baya yana kuya har sai da suka je dokar daji sai ya samu Urwa sai ya kashe shi kisan cin amana shine anan yace qatalahu ghadran sai ya kashe shi kisan cin amana kaga kenan dama dabi'ar sa ce dabi'ar sa ce yayi kisa dabi'ar sa ce ya sari wanda suka samu sabani da shi thumma arsala rasulan yukhbiru qaumahu kinanata bil khabar wa yuhadhdhiruhum qaisan qauma urwa to bayan yayi wannan aika shi al-Barrad bayan ya kashe Urwa bin Utbah ar-Rihal thumma arsala rasulan sai aika dan aike yukhbiru qaumahu kinana yana mai bada labari wa yan kabilar sa kabilar Banu Kinana bil khabar na labarin abun da ya au cewa shi fa gashi ya kashe dan kabilar Banu Qais saboda kaza da kaza da kaza da ya faru a tsakanin su saboda haka su kwana da shiri fa ko yaushe kabilar Qais za ta iya afka musu shine wa yuhadhdhiruhum Qaisan yana tsawatar musu kan Qais za ta iya zuwa ta ce za ta dauki fansan kisar da aka mata wa yuhadhdhiruhum Qaisan qauma Urwa yana tsawatar musu yana akan kabilar Qais wacce kabilar Urwa wanda ya kashe muna gane bayani ya kashe Urwa shi kuma dan kabilar Qais ne shi kuma wanda yake san al-Barrad dan kabilar Banu Kinana ne to sai tura dan aike zai samu yan kabilar sa kabilar Banu Kinana ya ba su labarin abin da ya auku da kuma aikan da yayi saboda haka su kwana da shirin cewar ko yaushe Qais za ta iya hauro musu da yaki dan ta dauki fansan dan kabilar ta da aka kashe wa amma qais falam talbath ba'da an balagha al khabaru an hammat litudrika tha'araha. To Qais kuma lokacin da labari ya iske ta cewa an kashe mata fadanta dan kabilarta, falam talbath batayi wata wata ba ba'da an balagha al khabar, bayan labari ya iske ta batayi wata wata ba, an hammat litudrika tha'araha, ba ce ta ta san ma daukan fansa na danta da aka kashe dan kabilarta shine Urwa. Ma'ana sai tayi tashiri na zuwa ta je ta samu kabilar Barrat banu Kinana ta dauki fansan dan kabilarta da aka kashe. To yanzu fansan nan fa in ta je dauka ba mutum daya za ta kashe, ba mutum biyu za ta kashe ba, daukan mutane. Wannan wani irin fansa ne? Kuma a ce irin wannan yaki Annabi ya halarta, kaga ba yadda za a yi a sallama cewa Annabi ya halarci irin wannan yaki, saboda wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai ba ta daukan laifin wata rai. Yanzu ma wanda fa yayi kisan ma wata kilba da shi ma za a yi yakin ba, wanda yayi kisa daban waɗanda za a je a kashe daban, kuma a ce Annabi ya halarci wannan yaki, kaga ba yadda za a yi a sallama cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya halarci wannan yaki. Ita kabilar Qais bata yi wata wata ba bayan labari ya iske ta dangane da kisa da aka yi wa dan danta, face ta himmatu ta shirya ta kudiri aniyar zuwa ta dauki fansa. To wannan shine fa sababin da ya haifar da wannan yaki da ake kiransa Harbul Fijar, kisa da dan kabilar Kinana yayi wanda ake kiransa Al-Barrat, dama dan boda ne, dan sara suka ne, kisan da yayi wa dan kabilar Banu Qais. Su kuma kabilar Banu Qais da labari ya iso su cewa an kashe musu dan kabila, sai suka yi shiri suka yi azamar zuwa su dauki fansa, za su je su samu kabilar Kinana dan su dauki fansan dan kabilar su da aka kashe. Shine yace hatta adraku quraishan wa kinanata binakhla. To yanzu tunda sun yi azama za su je su dauki fansa, kaga ita kuma kabilar Kinana ba za ta sa ido tana ganin su ba, dole ita ma za ta tashi ta kare kanta. Sai zamanto tare da kabilar Kinana akwai kabilar Quraish, sai suka hade baki. Kenan yanzu Qurayshawa duk da ba a cikin su abun ya faru ba, za su taimaka wa kabilar Banu Kinana wajen ba da kariya wa yan kabilar. To ita kuma Qais da ta ga haka, ita ma sai ta nemi agajin kabilar Thaqif. Kabilar Thaqif babban kabila ce a garin Taif, ita kuma kabilar Quraish babban kabila ce a garin Makka. Waɗannan kabilu guda biyu a wancan lokaci ba kabilar da ta kai su ɗaukaka da girma da haiba da kwarjini. Kabilar Quraish duk inda kabilu suke suna tsoronta, saboda babbar kabila ce, tana da buwaya, tana da girma, tana da izza, tana da ɗaukaka. Sannan kabilar Thaqif ita ma babbar kabila ce, wannan kabilar tana Makka, waccan kuma tana Taif. To Kinana tunda a Makka suke, sai suka nemi agajin kabilar Quraish. Su kuma kabilar Qais tunda a Taif suke, sai suka nemi agajin kabilar Thaqif. Kaga kowace ta nemi agajin babbar kabila. Kabilar Kinana ta nemi agajin kabilar Quraish, kabilar Qais ta nemi agajin kabilar Thaqif. To sai aka hadu a wani guri da ake kiransa Nakhla. Shine yace hatta adraku Quraishan wa Kinanata binakhla. Kabilar Qais da kabilar Thaqif suka zo suka riske kabilar Qurayshawa da kabilar Kinana a wani guri da ake kiransa Nakhla. Wannan guri Nakhla yana tsakanin Makka da Taif. Guri ne da yake tsakanin Makka da Taif amma yafi kusa da garin Makka. To anan sai yaki ya auku tsakanin bangarorin guda biyu. Me ya haifar da yakin shine bayanin da ya gabata a baya. Su kabilar Qais tare da agajin kabilar Thaqif suna so su dauki fansa daga kabilar Kinana, ita kuma kabilar Kinana tana ba da kariya wa kanta, sai kabilar Quraish take agaza mata. Sai zamanto yanzu yaki ne tsakanin bangarorin kabilu guda biyu. Bangare na farko kabilar Thaqif da kabilar Qais, bangare na biyu kabilar Kinana da kabilar Quraish. Sai aka gwabza yaki tsakanin waɗannan bangarori guda biyu. Yace faqatatalu, sai suka gwabza yaki. Walam mashtaddal ba'as, lokacin da yaki ya tsananta, وحميت قيس كبيلر قيس تزاني تيزافي سبود تنادر لأن أن كبيلة تدا أكا كشي أكا مسا كسن جلا أكا مسا كسن تن أمانا وانن أبن ينا كيكا واتكنزوتي وانن كبيلة تقيس كما منتي تارد إتا كوي كبيلر كبيلر تكيف كو تسي سكي تناني وجنياكي سكي زافي وجنياكي يتي وحميت قيس احتمت قريش بحرمها hasaka kusa su ci galaban kabila quraish da kabila kinana muna gane bayani anan su wanda aka kashe musu dan su kabilar qais tare da su akwai kabilar thaqib sun yi tsanani sosai a wajen yaki wajen kaisara da harbi da suka saboda suna jin radadin dan kabilar su da aka kashe to ta da hannun kuma kabilar kinana da kabilar quraish sai aka kusa a ci su da yaki aka kusa a ci lakon su aka kusa a yi galaba akan su shine yace ihtamad quraish bi haramiha quraishawa sai suka koma da baya suka je suka yi garkuwa da haramin makka suka je suka yi garkuwa da haramin makka saboda duk inda balarabe yake ba ya dai yaki cikin garin makka me yasa duka suna ganin hurumin garin makka suna ganin kimar garin makka suna ganin girman garin makka mutun zai hadu da makashin mahaifinsa a cikin garin makka sai yayi kaman ma bai san da shi ba yayi buris ya kyale shi amma zai tafa fansa yana fita daga makka sai ya bi shi ya dauki fansa amma cikin makka ba zai taba shi ba saboda yanda suke ganin girman garin makka gashi dai ba musulmai bane masu bautan gumaka ne amma tare da haka suna girmama garin makka kuma dama ai Allah ya girmama wannan gari na makka to abin da zai baka takeici idan ka je aikin haji kaga aika aikan da wasu daga cikin musulmi suke a cikin garin makka kare ma ba zai ci ba musulmi ne sai gashi mushrikai wanda ba musulmai ba suna ganin girman garin makka suna taka tsantsan wajen aikata abin da bai dace ba cikin makka sai gashi kuma a yau musulmi ne amma sai kaga wani ma sata ne kai shi garin makka sata yaje yi garin makka zai yi sane a cikin garin makka zai yankan aljihu a cikin garin makka zai yi ha'inci a cikin garin makka haka garin madina ni ido da ido na gani wani balarabe yazo a motarsa ranar juma'a ne ma wani bakin fata ya fito zai tafi masallacin annabi wallahi wannan a ido na aka yi sai wannan balaraben yana cikin motarsa sai yayi parking ya tsaya sai ya ce wa bakin fatan ni dan sandan farin kaya ne ina takaddar zaman ka a ƙasa yace shi alhaji ne yace to kawo mu ga kana da izinin shigowa ƙasa to ka san baki bako duk inda yake zaka ga yana dare sai fito da wallet din sai yace gashi nan da ya bude wallet din sai ga dala ina jin ya kai 300 sai zara dalar ya ciro kawai passport dinsa sai ya bashi sai ya ja mota ya gudu wannan ido na akai ranar juma'a cikin garin madina balarabe a cikin garin madina mutumin da ya bi motar da gudu ina zaka hada gudun kafa da gudun mota ya kule wannan abu ya daga mun hankali bakin fata sai nace masa zo muka je sai muka je muka kowa kokawa yan sanda sai yan sanda suka tambaye shi zaka iya gane motar in ka ganta yace to wata farar mota ce dai hakan nan kuma kamar dai ya dan kula da number motar aka ce to mu zaga da shi duk inda muka ga motar mu sanar da hukumar yan sanda to muna zagawa bayan an dawo daga sallar juma'a sai muka ga wata farar mota yace yana ga wannan motar ce muka dauki number motar sai muka kai wa yan sanda yan sanda suka nemo motar ashe motar haya ce a ranan ba mutum ɗaya bane ya hauta dama akwai motar haya da zaka je ka karbi haya na awa ɗaya wani zai karbi na awa uku wani zai karbi na wuni ɗaya da aka je aka zo da motar sai aka tarar wanda suka hau motar a ranan sun kai mutum bakwai aka ce to in aka yan sanda suka je duk suka tattaro su da dare aka zo aka kira mu ni da wannan mutum aka zo aka jera su aka ce duba ko zai gane wallahi sai ya rufe suna kama ya duba ya duba ya duba yadda suka ga mu ma sai suke mana dariya na izgilanci sun ga mu bakakken fata to su kuma ka san hukumar su duk wanda ya aikata laifi ba sa daga kafa koda wanda yayi laifin dan kasar su ne shi kuma wanda aka yi wa laifi dan wata kasa ce bakin fata to sai inda karfin su ya kare za su kwata masa haƙƙin sa wallahi mun yi kusan wata guda ana dauki ba dadi to ya nuna wani dai yana cewa shine su kuma yan sanda sai suka tsara wannan din wanda ya nuna din shi kuma wanda ya nuna tunda aka tsare shi kuka yake yi yana cewa wallahi ba shi bane kama ne waye mutu waye dawo har wani dan sanda ya zo ya same ni har gida muka zauna ya nuna min shi ma dalibi ne yana karatu a jami'a wannan wanda aka kama fa ba laifin sa bane saboda haka a masa alfarma nace to ai kaga da yanzu abu yana hanin yan sanda kuma bincike ake mu kuma ba abin da zamu ce yace wallahi mahaifiyarsa ma ko bacci batta iya to shine sai yace shi yana da wata dabara da zai bayar zai bada riyal 2000 riyal 2000 nan ya mafi dala 300 da aka tafi wa shi wannan bakin fatan da ita a bashi ya janye wannan magana amma wallahi zai mun rantsuwa shi wannan da aka kama ba laifin sa bane nace to duk da dai san da yaje shi ma ya rikici ya kasa tantance hakikanin wanda ya masa wannan abun kaga abu ne da aka gina kan kokonto su kuma yan sanda ba za su taba barin case din nan ba shi kuma wanda aka tsare in ya tabbata ba laifin sa bane kaga an cutar da shi shi kuma wancan mai laifi ya riga ya tsere to shine sai na samu wannan alhaji nace masa kaji kaji yanda akai ka kanti wannan riyal 2000 kuma kaje ka ce wa yan sanda ka jani yace Allah za a yi haka nace ayi ayi haka ya karba muka je office din yan sanda muka samu wani inspector da yake shi baya iya larabci shi bakin fata ni nake zama tafinta sai nace wannan alhaji yana so ya janye yace a a in tsoro yake kwantar da hankalinsa ba abin da zai same shi nace a ba tsoro bane kawai shi yanda abin yake ta ake taje kaka dawo ana ta bincike shi kuma ya zo ne yayi ibada kawai ya hakura ya janye da gaskiya ya janye in fa wani abu yake kokonto in ce masa ya kwantar da hankalinsa nace a a kikenan aka yi rubuce-rubuce shi kuma wancan aka fito da shi har gida suka zo suna mun godiya iyayen shi wannan da aka fito da shi to abin da yasa na kawo wannan yar takaitacciyar kissa abin zai baka takaici a ce wai musulmi baya ganin girman waɗannan gurare alhali waɗanda su ba musulmai ba suna ganin girman gurin hasali ma suna ga su aikata wani abin da bai dace ba wannan abin kunya ne gare su a cikin garin Makka ko kuma cikin garin Madina wannan tun gabanin zuwan addinin musulunci to sai gashi a yau musulunci ya zo musulmai ne amma in ka ga ta'asan da suke cikin garin Makka ana zina a cikin garin Makka ana luwadi a cikin garin Makka bayan fashi da sane da ake a cikin garin Makka kuma zaka tarar musulmi ne yake tunda ai kafiri ba ya shiga garin Makka an hana musu shiga garin Makka da garin Madina haramun ne ga kafiri ya shiga saboda haka babu kafiri babu kristan a Makka babu ba yahude babu ba majuse babu kafiri cikin Makka haka cikin garin Madina idan ma ka taho daga Jidda zaka tafi Madina zaka ga tariqu ghairil muslimina wanda ba musulmai ba ga hanyar su ga kuma hanyar musulmai dan ma kar a wuce da wanda ba musulmi ba a shiga da shi Madina babu ko mutun daya wanda ba musulmi ba sai dai in ya shiga Madinan da sunan musulunci to wannan kuma daban amma in dai arne ne ba musulmi ba ba yadda za a iya shiga garin Madina akwai wani bature da aka turo shi daga yankin kasashen turawa aka turo shi jami'ar Madina jami'ar musulunci ta Madina yazo ya tattara musu bayanai kaman dan leken asiri haka yazo ya musu gangani yaya suke karantarwa yaya tsarin su ya kaza to sai zo da sunan musulmi kuma yazo da manufar zai koyi karatu a jami'a yazo ya zauna shekaru 2 ba musulmi ba amma za a je ayi sallah da shi za a yi sallah da shi a masallacin jami'a. Idan an zo gurin karatu zai zauna ya saurari karatu. In za a tafi masallacin Annabi za a tafi da shi. Ya shiga masallacin Annabi ayi sallah da shi. Gunda ake karantarwa a masallacin Annabi ya halarta. Sai da ya zauna tsawon shekara biyu yana tattara bayanai kuma baya cikin musulunci duk abin da yake yana yi ne kawai a zahiri a suna musulmi amma a batini ba musulmi ba. Dabi'a dai ta munafukai. To amma musulunci kuma ba a masa haka. Hakan sai yasa hasken musuluncin sai ya shiga zuciyarsa. Tunda zai zauna ya ji karatun ayoyi, zai ji hadisai, zai ji bayanai akan musulunci, wallahi sai hasken musuluncin ya shiga zuciyarsa. Yana dabda ya kai musu report na abubuwan da ya rubuta sai musulunta. Abubuwan da ya rubuta duk sai ya kona. Sai je sabu wani malamin mu. Yake cewa shi kan Allah ya cece shi, Allah ya taimake shi, ya tsamo shi daga wuta zuwa aljanna. Yace me ya faru, ya kwashe labari din ya bashi, yace wallahi na zauna cikin Madina, cikin wannan jami'a shekaru biyu tun ban iya larabci ba har na koyi larabci. Ina halartar majalisin karatu, ina halartar sallah, in azumi yazo za a yi da ni amma bana cikin musulunci. Kawai na zauna ne ina tattara bayanai aka turo ni. Ya dai malamin da mu ya koye mana sunan kasar shi wannan Bature bai bayyana mana kawai ya hakaito mana ne a babin labari yace wallahi yazo ya same shi yace alhamdulillah amma yanzu ya musulunta ya fahimci cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya to kaga duk wanda zai shiga garin Madina ko shiga garin Makka wanda ba musulmi ba yanzu babu in kaga ko wanda ba musulmi ba ya shiga Makka ko Madina to ya shiga ne da sunan shi musulmi ne to amma tare da haka in kaga abubuwan da ake na zango da ha'inci da cin amana da alfasha a cikin waɗannan garuruwa kare ba zai ci ba wanda a zamanin jahiliya gabanin zuwa musulunci ba sa ayyuka na asha a cikin garin Makka saboda ganin girman wannan gari to anan gurin aka ce mana ihtamar quraishun bi harami lokacin da aka kusa a cilakon quraishawa aka kusa ayi galaba a kansu sai suka yi garkuwa da haramin Makka saboda sun san in sun shiga haramin Makka kabilar Qais ba za ta biyo su ta yake su wa kana fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani dai mun yi fito da shi yace a cikin su akwai annabi an gane bayani cikin kabilar Quraysh da kabilar Kinana wanda suka gwabza yaki da kabilar Qais da Thaqif a cikin kabilar Quraysh akwai annabi lokacin da aka kusa a ci galabar su sai suka yi garkuwa da garin Makka yace wa fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba a mance ba mun rinjayar da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halarci wannan yakin ba saboda dalilai da muka ambata yace thumma inna qaisan to yanzu an yi yaki an kare Qais sun kusa su ci galabar Kinana wadda danta ya kashe musu dan su to amma Kinana tare da masu taimaka mata Quraysh sai suka yi garkuwa da garin Makka to yaki fa bai kare ba da saura yaki bai kare ba da saura shine yace thumma inna qaisan qalu li khasumi bayan Qurayshawa sun yi garkuwa da garin Makka sai Qais suka ce wa abokan hamayyarsu shine qalu li khasumi Qais suka ce wa abokan hamayyarsu su waye abokan hamayyarsu Kinana da Quraysh ko su ne abokan hamayyar Qais Qais ita kuma tana da mataimaka su ne Thaqif sai Qais suka ce wa abokan hamayyarsu inna la naturuku dama urwata wa maw'iduna ukab al'amul muqbil suka ce ai mu ba za mu bar jinin urwa dan kabilar mu ya tafi a banza ba in ba tsoro ba irkuti mu hadu a ukab al'amul muqbil shekara mai zuwa yanzu an gwabza yaki kabilar Qais ta kusa ta ci galabar kabilar Kinana tare da ita akwai Quraysh sai suka yi garkuwa da garin Makka to da suka yi garkuwa da garin Makka sai suka da suka tsaya suka ce ba za mu yaƙe ku ba tunda kun riga kun shiga garin Makka to amma in ba tsoro ba mu hadu badi a Ukaz ai mun yi bayanin Ukaz ko muka ce Ukaz sunan wani guri ne dake tsakanin Makka da Taif amma yafi kusa da Taif. Kasuwa ta Larabawa tana ci a wannan guri tsawon makonni biyu a watan Dhulqa'ada, ko daga 1 ga watan Dhulqa'ada zuwa 15 ga watan Dhulqa'ada ana cin wannan kasuwa na tsawon makonni guda biyu. Sai suka ce to mu hadu a Aukat, wato daidai lokacin da za a ci kasuwar mu hadu da ku in ba tsoro ba, saboda mu fa ba za mu bar jinin dan uwan mu Urwa ya tafi a banza ba sai mun dauki fansa. Yanzu ga wa za su dauki fansan? Da kabilar wanda yayi kisa, ba wai daga wanda yayi kisa ba. Shi yasa muke musanta cewar annabi ya halarta. An tashi daukan fansa ba a dau fansa kan wanda yayi kisa ba, a'a daga ƴan kabilar sa za a dau fansar. Kuma fansar ba mutum ɗaya za a kashe ko biyu ko uku a hakura ba, dan dukan mutane. Kaga wannan ai akwai zalunci a ciki. To shine suka ce fa maw'iduna ukab al'am al-muqbil, haduwar mu da ku ya zama a ukab a shekara mai zuwa. Wan sarafu ila biladihi yuharridu ba'dhum ba'd, sai kai suka juya suka koma garuruwan su yankin Taif. Sashe na kwadaitar da sashe, in Allah kai mu badi kar ku yi kasa a gwiwa, ku je ku yi ta tanadi, ku je ku yi ta shiri, a fito fa da shiri, kar a mance kowa na kwadaitar da dan uwansa. To wannan haduwa ta farko kenan. Yace falamma halal haul, lokacin da shekara ta kewayo, jama'at qaisun jumu'aha, to anan sai kabilar Qais ta hada dandazanta, ta hada rundunarta, ta hada mayakanta wadanda za a tafi da su a je a dauki fansan kisan Urwa da aka yi dan kabilar Qais. Jama'at qaisun jumu'aha wa kanat ma'aha thaqifun wa ghayruha, dama mun yi bayani cewa ita kabilar Qais ba ita kadai ta tafi daukan fansar ba, akwai wanda suka taimaka mata. Shine anan gurin yace wa kanat ma'aha thaqifun, tare da kabilar Qais akwai kabilar Thaqif, kenan kabilar Thaqif ta agazawa kabilar Qais wajen daukan fansan kisan da aka mata. Wa ghayruha, akwai ma wata kabila daban banda kabilar Thaqif wadanda suka taimaka wa kabilar Qais a daukan fansa, daukar fansa da suka yi na dan kabilar su da aka kashe. وجمعت قريش جموعها من كنانة والحبيش وهم حلفاء قريش. تو سوما قريشا واتن دا سنجا انت موسو انبا صوروبا محلوبا اي اي كن سنبا دا سجي صوروبا سبو جبالا ربي با ابن دا يوسا ار روانتاكا روانتاكا با ابن دا بالا ربي يوسا ار اكاشي اتي اكاسا شيسا كوبا قوي yana ga kashe ne ba kwannan yauni ya tafi bai kawo masa abun da za a jinjina, za a fada a ce wani kai, wani akwai karamci, wani akwai tarban bako. Yana ga kashe ne ba ko ya zo ya tafi hannun rabbana ba tare da ya masa karamci ya daukake shi ba. To shine wajama'at quraishin jumu'a, quraisha su ma sai suka tara dandazan su da rundunar su da mayakan su. Min kinana wal ahabish, daga kabilar Kinana da Ahabish, kabilar Qurayshawa da kabilar Kinana da Ahabish. Suwaye Ahabish? Ahabish wasu kabilu ne da suke zaune a Makka, wasu kuma suna wajen Makka, wadanda suka kulle yarjejeniya tsakanin su da kabilar Quraysh, wadanda suka kulle yarjejeniya tsakanin su da kabilar Quraysh. Kabilar Quraysh kamar yadda muka sani kabila ce yar kasuwa, suna kasuwanci sosai, za su ɗebi hajar su ta kasuwanci su tafi wannan yanki su tafi wancan yanki, yankin da suka je kuma sai su ɗebo hajar can su taho da shi yankin su. To tunda ƴan kasuwa ne, shi kuma ɗan kasuwa duk abin da zai taimakawa bunƙasar kasuwancinsa yana maraba da shi. to sai zamanto yanzu suka kula tunda larabawa rayuwa suke cikin yaki su kuma idan za su shiga cikin yaki wannan yakin zai iya dauke musu hankali daga kasuwancin su kasuwancin su zai iya samun tasgaro zai iya samun nakasu to sai suka yi wata dabara sai suka kulle yarjejeniya da kabilin da suke zaune a cikin garin Makka da waɗanda suke wajen Makka ta yanda in yaki ya tinkaro su za su taimaka musu ko kuma in su sun shagaltu da kasuwancin su su Qurayshawa yaki ya tinkaro Qurayshawa waɗannan da suka kulle yarjejeniya da su za su taimaka musu to wannan dabara Qurayshawa kenan to waɗannan mutane da aka kira su ahabish dalilin da yasa aka kira su ahabish saboda sun aya karkashin wata bishiya da ake kiranta habshiya ko kuma wani guri da ake kiransa habshiyun sai suka kulle yarjejeniyan a tsakanin su da waɗannan kabilu shi yasa aka kira kabilun da al-ahabish kenan kabilu ne da suke taimakawa Qurayshawa duk yakin da ya tinkari Qurayshawa an kira su da ahabish saboda sun kulle yarjejeniyan tsakanin su da Qurayshawa a wani guri da ake kiransa al-habshiyu to shine sai aka kira mutanen da Qurayshawa suka kulle yarjejeniya da su ake kiran su ko ake musu laƙabi da al-ahabish to su anan daya hanin Qurayshawa sun hada dandanan su su ma kinana kabilar kinana sun hada dandazon su haka su ma ahabish sun hada dandazon su kaga su ma sun yi shiri kenan saboda kabilu ne masu tarin yawa na larabawa nan ma kabilu ne masu tarin yawa na larabawa bangaren Qais da Thaqif nan kuma bangaren Quraysh da kinana da ahabish anyi za a hada ina a ukar shekara mai zuwa wa kana ra'isu bani hashim az-zubair bin abd al-muttalib to a yanzu cikin kabilu na Qurayshawa za a ambato mana waɗanda suke shugabanni a ciki saboda suna da tarihi a tarihin musulunci wa kana ra'isu bani hashim shugaban kabila banu hashim kenan ko ta kabila tana da shugabanta dama an zo fita yaki haka ne wannan kabilar banu hashim misali kabilar quraish ai kabilar quraish karkashin ta akwai kabilu da yawa da iya samun kabilu kusan guda 10 karkashin kabilar quraish to a lokacin da kabilar quraish za ta fita yaki kabilu 10 nan ko ta kabila za ta zama tana da shugabanta Quraysh ce take yaki amma karkashin ta akwai kabilu guda 15-20 kabilun nan guda 15-20 ko ta kabila tana tafiya ne karkashin jagorancin shugabanta to kabilar banu hashim mun san kabila ce cikin kabilun Qurayshawa to sai zamanto wannan kabilar a wannan yakin da aka gwabza wanda ke jagoranta shine az-zubair bin abd al-muttalib az-zubair bin abd al-muttalib babban annabi dan uwan mahaifin annabi tunda annabi mahaifinsa abdullahi bin abd al-muttalib to shi kuma az-zubair bin abd al-muttalib shine dan abd al-muttalib na fari mahaifin annabi kuma shine dan abd al-muttalib na karshe dan autake to wanda ke jagorantan kabilar banu hashim shine az-zubair bin abd al-muttalib yace wa ma'ahu ikhwatuhu tare da shi akwai yan uwansa shi az-zubair bin abd al-muttalib tare da shi akwai yan uwansa wato baffanin annabi kenan su waye yan uwan nasa abu talib ai mun san abu talib abu talib shine wanda annabi ya rayu a karkashin kulawarsa baban ali ibn abi talib kenan zubair bin abd al-muttalib tare da shi akwai abu talib wa hamza mun san hamza wanda aka kashe shi a yakin uhud shi ma baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wal abbas ai mun san abbas abdullah ibn abbas dan san abbas bin abd al-muttalib wa ibn akhihi an-nabiy al-karim wannan shine wanda bamu yadda da shi ba sannan a tare da shi akwai dan uwansa shine annabi mai karamci kenan ana nuna cewar mai littafin nan yana tabbatar da cewar annabi ya halarci wannan yaki an gane bayanin shi zubair bin abd al-muttalib shi yake jagorantan kabilar banu hashim tare da shi akwai baffanin annabi na farko akwai abu talib na biyu akwai hamza na uku akwai al-abbas na hudu akwai annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun yi bayani cewar halattan annabi wannan yaki akwai ta cewa akwai saboda dalilai guda biyu da muka ambata dalili na farko muka ce riwayar da ta yi bayani cewa annabi ya halarci wannan yaki riwayar an kawo ta babu isnadi an tuno wannan bayani da muka yi dalili na biyu yaki ne da ya auku tsakanin mushrikai su ya su annabi kuma duk wani abu da yake da alaka da shirka baya ciki tun ma gabanin ya zama annabi Allah ya kange shi daga aikata to shi yasa muke da ja kan cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halarci wannan yaki amma mawallafin wannan littafi na nurul yaqin ya rinjayar da cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halarci yakin kuma in ba amince ba a baya mun bayyana cewa hatta babban malamin sira Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi shi ma ya kawo riwaya da take nuna cewa annabi ya halarci yakin ya rasu shekara ta 150 bayan hijira shekara ɗaya suka rasu da Abu Hanifa Abu Hanifa shi ma rasu shekara ta 150 bayan hijira akwai abin nan al-Waqidi shi ma ya kawo riwaya babu isnadi kan cewa annabi ya halarta to tunda riwaya babu isnadi kaga ta zama riwaya mai rauni to tunda riwaya mai rauni ce kaga ba za a yi amfani da ita ba musamman a wannan gaba yace wa kana ala bani umayya to yanzu an gama bayani kan kabila ɗaya cikin kabilun quraish cewa wanda ke jagorantar ta babban annabi az-zubair bin abdul muttalib to sai kuma kabila ta biyu cikin kabilar quraishawa kabilar banu umayya kabilar banu umayya kabilar usman bin affan ko usman bin affan ya fito da kabilar banu umayya yace wa kana ala bani umayyata harbin umayya wanda ke jagorantar kabilar banu umayya shine harbin umayya harbin umayya wannan kakan abu sufyan ne abu sufyan kuma mahaifin muawiya muawiya bin abi sufyan to shi harbin umayya wannan kaka ne na abu sufyan mun gane bayanin wala hulqiyadatul amma shi harbin umayya shine shugaban ma bangaren quraisha gaba daya shine shugaban yan kabilar sa kabilar banu umayya sannan duka yan kabilun quraishawa gaba daya shine shugaban su kai ba su kadai ba ma kabilar kinana da kabilar quraish da kabilar ahabish da za su je su gwabza yaki da kabilar kais shine komandan su gaba daya mun gane bayani kenan harbin umayya shine komanda a wannan bangare kakan abu sufyan walahu alqiyadatul amma limakanihi fi quraish sharafan wa sinnan shi aka ba wa komanda na gaba daya saboda matsayin sa a gurin quraishawa ta bangaren daukaka mutun ne madaukaki a cikin quraishawa sannan ko mutun ne mai girman shekaru to da suka duba girman shekarun sa dattijo ne sai aka ce to yanzu shine zai jagoranci tawagar nan ta quraishawa da kuma tawagar kinana wa hakaza kana ala kulli batanin min butun quraish ra'isun hakanan wannan tawaga ta quraishawa da kinana suka tafi akan kowace kabila akwai jagora wannan kabila tana da jagoranta wannan kabila tana da jagoranta wannan kabila tana da jagoranta haka suka dunguma suka tafi ukaz gurin da aka je aka ci gaba da gwamza yaki to lokacin da aka isa ukaz shekara da ta kewayo thumma tanajazul harba kawai sai yaki ya rincabe tsakanin bangarorin guda biyu tsakanin bangaren quraish da kinana da kuma bangaren qais da thaqif sai yaki ya rincabe tsakanin bangarorin guda biyu su waɗannan suna neman daukan fansa na dan su da aka kashe waɗannan kuma suna bada kariya wa ƴan kabilar su ba za su yadda a daukan sar ba ثم تنازز الحرب فكان يوما من اشد ايام العرب هولا wannan muni sai zamanto mafi munin muni a cikin munin larabawa duni da laraba suka gwabza yaki ba wunin da yafi muni irin wannan munin saboda an yi kisa na fitan hankali wannan bangare sun kashe daga nan nan ma sun kashe daga nan adadin da aka kashe ya wuce hankali yanzu fa akan kisan mutum ɗaya ne akai wannan ta'asar an kashe mutane da sun haura 200 duka akan ran mutum daya musulunci yayi addinin musulunci yayi shine yazo da ka'ida da dokoki waɗanda du hankali tacacce zai sallama ya karba ya mika wuya tunda ai mai tacaccen hankali ba zai sallama a gwabza yaki kazantacce irin wannan akan ran mutum daya ba yanzu mutum daya aka kashe ma ƴan kabilar nan sun zo an gwabza yaki a santsin daukan fansa an kashe musu sama da mutum 100 kun ga ba wata cikin wannan al'amari mutum daya fa aka kashe musu daga kabilar suka ce ba za su yadda ba sai sun dau fansa a santsin daukan fansan an kashe musu ran da yafi 100 wannan ba karaman asara suka yi ba da sun hakura da ran mutun dayan ma su je su hakura su zauna da yafi to amma akan daukan fansar ran mutun dayan nan an kashe rai da yafi dai to shi yasa musulunci yayi dan uwa ثم تنازز الحرب فكان يوما من أشد أيام الحرب حوله ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفداء وانا بياني ده كما تتن أفركو مولا في اللتاف يكما تيكاوشي يا ينا أمبا تدليل ديسا أكا كرا وانا نياكي ده حرب الفجار يتي ولما استحل فيه من حرمات مكة dube da cewa an keta hurumin makka a wannan yakin allati kanat muqaddasa indal arab wacce makka ta zamanto tsarkakakkiya a gurin larabawa summiya yawmal fijar wannan yasa aka kira shi da harbul fijar sai dai kuma ai ba shine dalilin ba ko ana tare da ni
na'am
ai ba wannan bane dalilin tunda lokacin da suka yi yaki a shekarar farko Qais suka zuba jarunta da gwaninta Quraisha ba garkuwa suka yi da Makka ba ka kenan ai ba ai yaki a cikin Makka ba kenan wannan bayani da mawallafin wannan littafi ya kawo akwai kuskure a ciki idan ka duba sauran littattafai na tarihi me dalilin da yasa aka kira yakin da harbul fijar saboda an yi shi a watanni masu alfarma amma ba ai wannan yaki a cikin garin Makka ba ina fata mun gane bayani yaki na farko da aka yi an yi shi a Nakhla ina ce Nakhla wani guri ne da yake kusa da garin Makka yaki na biyu da suka yi an yi shi a Ukaz ina ce Ukaz wani guri ne da yake kusa da Taif ka kenan yakin bai auku a cikin garin Makka ba to amma anan gurin mawallafin littafin yana bayyana dalilin da yasa aka kira shi da harbul fijar saboda yaki ne da aka yi a cikin garin makka aka keta hurumin alfarman garin makka arhari garin makka na da kima a gun larabawa to amma kuma abun ba haka bane basu yi yaki cikin garin makka ba saboda suna ganin girman makka suna ganin alfarman garin makka hasani masu quraishawa da suka yi garkuwa da garin makka su waɗannan da suka zo daukan fansa sai suka ja suka tsaya suka ce in ba tsoro ba imu mu hadu a Ukaz Ukaz kuma tana nesa da makka ta yanda duk yakin da za a yi bayan da za su yi sun garkuwa da makka mun gane dabaran Qais Qais ta ce a hadu a Ukaz saboda Ukaz tana nesa da makka koda quraishawa suna so su yi garkuwa da makka ba za su iya ba to shine dabarar su ka kenan ba a gwabza yaki cikin garin makka ba yace wa kanat ad-da'iratu taduru ala qais hatta hazama ba'd qaba'ilha to a wannan yaki da aka yi na karshe nan kuma tarwatsawa da hantsamawa yayi ta kai kawo a cikin kabilar Qais kabilar da za ta dauki fansa anan kuma sai aka yi ta kisa a cikin kabilar Qais aka yi ta kashe musu ƴaƴansu har ma wasu daga cikin ƴan kabilar suka tsere a guje kabilar da za ta dauki fansa fa har wasu daga cikin ƴaƴanta suka tsere a guje yace walakin wujida walakin adrakahum man da'a al-mutaharibin lis-sulh ala an yahsu qatl al-fariqayn faman wujida qatlahu akthara akhadha diyata zaida yace walakin adrakahum man da'a al-mutaharibin lis-sulh lokacin da wasu daga cikin ƴan kabilar kai suka tsere sai wani wanda yake kiran bangarorin kabilun guda biyu da ayi sulhu an samu wani da yazo ya tsaya a tsakiya shine walakin adrakahum man da'a al-mutaharibin lis-sulh wanda ke kiran masu yakin su zo su yi sulhu cewa wannan zubda jini da kuke ta yi ba shi da amfani in kuka ci gaba da tafiya haka za su ku karar da kawunan saboda haka a zo ayi sulhu to sai ya riski al'amari yayi kokarin a samar da sulhu a samar da yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu amma wace ka'ida aka sanya ta yin sulhu ala an yahsu qatal al fariqain azo a lissafa wadanda aka kashe a kowane bangare bangaren quraishawa da kinana a lissafa mutun nawa aka kashe musu bangaren qais da thaqif suma alissafa aga mutun nawa aka kashe musu faman wujida qatlahu akthar duk wanda aka samu wadanda aka kashe masa su suka fi yawa akhadha diyata zaid sai karbi diya abin da ya doro a wadanda aka kashe masa misali a cikin kabilar Kinana da kabilar Quraysh an kashe mutum 100 an kashe musu mutum 100 da aka zo kabilar Thaqif da Qais sai aka tara an kashe musu mutum 130 su wane ne nasu ya doru kabilar Qais da Thaqif ko ya doru da mutum nawa to yanzu sai su waɗannan su ba da diyan mutum 30 100 kuma an yi 1-1 mun gane wan sun da su sun kashe 100 anan su kuma an kashe musu 130 sai a ce to 100 an yi 1-1 saboda haka ku tunda naku adadin da kuka kashe ya doru akan adadin da suka kashe to abin da ya doru ku ba da diyarsa an gane bayani su waɗannan an kashe musu 130 misali waɗannan an kashe musu 100 to da aka zo aka ga wannan nasu 100 ne wannan nasu 130 waɗannan nasu ya doru da 30 sai aka ce mu waɗannan to ku ba da diyan mutum 30 da ya doru akan 100 waɗannan tunda kuma an kashe muku 100 kuma su ma kun kashe musu 100 an yi 1-1 kenan to amma ku za ku ba da diyan abin da ya doru a adadin da suka kashe muku shine bayanin da yake yi anan cewa faman wujida qatlahu akthar duk wanda aka samu waɗanda aka kashe masa sun fi yawa aka akhadha diyata zaid sai dauki diyan abin da ya doru a cikin waɗanda aka kashe masa fa kanat li qais ziyada da aka lissafa sai aka ga kabilar qais abin da aka kashe mata shi ya fi yawa an samu doruwa sama da abin da aka kashe wa kabilar quraish da kinana akhadhu diyata min quraish sai suka ce to yanzu sai ku ba mu diyan abin da kuka kashe mana wanda ya doru akan abin da muka kashe mu yanzu an yi sulhu an daidaita tsakanin bangarorin to tunda an yi sulhu mai amfanin dama yake kaga asali ma dama yakin ba shi da amfani gashi yanzu sun yi ta'adin rayuka a banza sun bata lokacinsa a banza sun yi shiri duka na banza kuma daga ƙarshe an zo an yi sulhu tun farkon ma da sulhun aka yi aida yafi a zo a zauna a yi sulhu cewa dan kabilan ku ya kashe mana dan kabilan mu to saboda haka muna so a dauka mana fansa a kashe wanda yake san shi kenan kaga magana ƙari to amma sai aka zo aka yi ta gwabza yaki ana bata lokaci aka kashe ɗarurukan mutane waɗanda ba su da adadi kuma daga ƙarshen dai dole sulhun aka zo aka yi abinda da tun farko shi aka yi da an gujewa ta'adin rayuka irin wannan to ina ga saboda ƙurewar lokaci dangane da yanda aka ba da diyar za mu jinkirta bayani a kansa sai Allah ya kai mu haɗuwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh